Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Assalamu alaikum, alaikum. Yau Laraba 26 ga watan October shekarar 2016. Zamu ci gaba da shirin ne da muka faro na sa'in sarƙan Shi'a da ke faruwa tsakanin su da mutanen gari wanda muka faro a makon da ya gabata. Muna kuma tattaunawa ne da dan Shi'a, dan ɗariƙa da kuma dan Izala.
Ana so a gadan mana da rigimar da mu bamu gaje ta ba, saboda an riga an bude littafai ruwayoyi. Annabi ya ce sunna a kawal tuntuka, amma shi yasa aka shigo ta wannan a ce Annabi ya ce manzo Allah ce, amma in muka duba alqur'ani mai rataka cewa afala yatadabbaru alqur'an walau kana min ghairi indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira.
Kalmar daya ce, annabin mu daya ne, alqur'anin mu daya ne, alqiblan mu daya ce. Idan muka yi hakuri muka tsaya a alqur'ani, ma akwai inda Allah yake nuni akan su duba kamar ayar da Allah yake cewa lakum dinukum waliy din, ko
yana tafiya ne a wani babi da su da suke da shi, ko kuma wani abu da suke da shi wanda yake ginshi ke ne na akidar shi, a shine taqiyya, boye abin da yake zuciya bayyana da sabanin haka.
Masana ta farkin Islama da na kundin tsarin mulkin Najeriya irin su Malam Sharif Al-Muhajir da kuma lauya Aliyu Abdullahi sun ci gaba da bayanin su.
Waɗannan mutanen da suke ɗauki mataki ya kamata a ilmantar da su, wanda aka gansu da makami a hukunta su, sannan kuma duk wani wanda ya nuna jin daɗin sa da wannan, shi ma ya kamata a ja hankalinsa a nuna masa cewa ran ɗan adam ba a fariki, saboda hakan ya faru. Domin idan ba a haka ba, har yanzu za a bar baya da kura.
Idan mutum ya ga cewa ana kokarin tozarta shi ko kauye ne waɗannan haƙoƙi nashi da aka zagina a wannan ɓangare na kundin tsarin mulki, to zai iya rugawa ya tafi kotu, wato musamman domin ya kawo wani tsara da ake kira enforcement of fundamental human rights.
To mun yi muku kuma tambaya a shafinmu na Facebook da Twitter, haka kuma shi ma ɗan iya ya yi jan hankali game da wannan batu na 'yancin yin addini ba tare da tada hankalin kowa ko kuma taka doka ba.
Ku ci gaba da kasancewa da shirin Yau da Gobe, shirin matasa daga nan muryar Amurka a nan Washington DC.
To a shafinmu na Facebook da Twitter, kamar yadda muka ce, mun yi muku tambaya cewa bisa ci gaban tattaunawar sa'in sar da ke tsakanin 'yan Shi'a da mutanen gari da ma gwamnati, menene shawarar ku bisa neman mafita ba tare da ƙara gurgunta tsaro a Najeriya da makwabtanta ba? Ga wasu amsoshin ku.
Sakon farko daga Alhaji Abbas Bafface Lady ya ce, yau da gobe zama a teburin sulhu shine mafita, domin a kira kowace bangare a zauna a cimma matsaya. Ina ganin hakan shine zai kawo fahimtar juna tsakanin al'ummar gari da 'yan Shi'a. Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a ƙasa ta Najeriya, amin.
Alhaji Mele Yusuf Fari ya ce, yau da gobe zahiri sa'in sar da ake yi tsakanin 'yan ɗariƙar Shi'a da mutanen gari da ma gwamnati kanta san bai dace ba. Shawara ta a nan shine ya kamata kowane ɓangare su yi amfani da hankalin da Allah ya ba su, a kai zuciya nesa, a daina jin ziga ko kuma amfani da wasu ana iza su domin tayar da hankali, kuma gwamnati ta yi iya nata gwargwado domin ta inganta harkar tsaro ba tare da musgunawa wasu ba. Fatanmu dai Allah ya tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a Najeriya baki daya.
Sai kuma Hafizu Balaraba Gusau yace yau da gobe gaskiya daya ce daga kin ta sai bata a tabbatar da samun fahimtar juna da ƴan shi'a kare zama a dake su a hana su kuka a bar kowa yayi addinin shi inda ya za a bar Kirista ya je coci musulmi ya je masallaci ƴan shi'a su ma kyale su su yadda suke ganin zai fitar da su ranan gobe kiyama a gefe daya kuma su tabbatar da duk wani taro da za su yi sai da umurnin gwamnati gwamnati ita ce ke da haƙoƙin ba su kariya kada su shiga zarfin al'ummar gari su bi doka da oda yadda kowa ne dan ƙasa ke binta
to sai kuma Salisu Adamu yace yau da gobe shawara ta anan shine gwamnati ta bar ƴan shi'a su yi abin da suke so amma a gargade su da cewa duk wani abu da zai kawo gwamnati matsala ko kuma al'ummar gari matsala ta bangaren su to su guje shi batun saban Allah kuwa da suke yi a rabu da su wannan tsakanin su ne da ubangijin su yana nan a madakata za a je a same shi amma a gargade su cewa duk wani kayan gwamnati kar su yarda su taba a bar su dai kawai su yi addinin su shawara ta kenan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya da ma sauran kasashen addinin musulunci
sai kuma baban Fatima yace abinda zai kawo zaman lafiya shine na daya su girmama dokokin kasa na biyu su daina cin mutuncin sahabbai da matayen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma ko da haka rukuni ne daga addinin su na uku su daina danganta kansu ga wata kasa musamman Iran domin wannan yana bawa sauran musulmi tsoron nan gaba za su yi irin abin da masu aqidar ke yi a Syria Yemen da Iraki na hudu kuma kowa ya fahimci iyakar sa
Sai kuma Kabiru Babandugumal yace to yau da gobe sha'anin addini wuya gare shi saboda komai akan tsari yake dangane da kaucewar sa'in sa tsakanin jama'ar gari da mabiya shi'a ya kamata a duk lokacin da suke da wani taro na wa'azi ko muzahara su nemi izini a wajen jami'an tsaro don bada kariya gare su su kuma kebe wuraren da za su yi muzaharar su ba tare da sun kuntatawa sauran jama'ar gari ba ina ga idan aka aiwatar da hakan za a sami zaman lafiya ba tare da wani ya shiga haƙƙin dan uwansa ba kuma duk wanda ya saba to doka ta yi aiki a kansa Allah ya ba mu zaman lafiya amin
sai kuma Sani Dahir yace shawara daya ce duk wasu dokokin ƙasa da ƴan shi'a suke karyawa dauki mataki a kansu kuma a kyale su su yi addinin su kamar yadda tsarin mulkin ƙasa ya shimfida kuma a sakar musu shugaba su kuma su bi doka su daina la'antar gwamnatin ƙasa sai a samu tsaro da zaman lafiya a ƙasa
sai kuma Ado Salati goma ga Annabi Rijau yace ai wannan abu ne mai sauki Tunda dai kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa dama yayi duk irin addinin shi matukar ba zai musguna wa wani ba shikenan don haka yau da gobe ni a tawo fahimta tunda dai haka ne to kowa ya ji tsoron Allah ya bar shiga hurumin da ba nasa ba to idan aka yi haka insha Allah za a to idan aka yi haka insha Allah za a shawo kan wannan matsala a ƙarshe ina roƙon Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sai kuma Tasiu Sani Bello yace a gaskiya ya kamata gwamnati ta kai zuciya nesa ta rungumi kowa nata ne idan an ga wata barraka to ayi kokarin dinke ta ta hanyar maslaha domin ƴan magana sun ce abinda zaman lafiya bai baka ba to tashin hankali ma ba zai baka ba
Sai kuma Shawa Adamu Rijau yace eh to shawara ta shine a hau teburin sulhu tsakanin ƴan shi'a da gwamnati a tattauna domin nemo mafita ta hanyar yi wa tufkar hanci ƴan shi'a su kasance masu bin doka da oda su daina shiga hurumin jama'a domin a zahirin gaskiya sukan wuce gona da iri yayin da suke gudanar da harkokin addinin su tsarin mulkin ƙasa ya baiwa kowanne dan ƙasa damar yin addinin sa matukar ba zai shiga hurumin wani ba amma ta da jijiyoyin wuya yin fito na fito da ta da zauna tsaye babu abin da zai haifar illa koma baya a ba su dama su gudanar da harkokin su matukar ba za su saba wa doka ba su ma kuma su yi taka tsantsan wajen gudanar da harkokin su da zarar aka yi haka to shikenan wutar rikici ta mutu ku tashi lafiya Maryam da Kabara
Sai kuma Bilyamin Ma'azi ɗan mama yace yau da gobe mafita kawai ita ce kowa ya tsaya bisa hukuncin Allah da manzansa hakika wannan shine ginshikin da zai kawar da dukkanin wani san rai wanda ka iya sanya a shiga cikin haƙƙin wani mutum wanda hakan ka iya harzuka shi har ta kai ga an samu sabani masu iya magana dai na cewa san zuciya bacin zuciya Allah madaukakin sarki ya kyauta ya ba mu zaman lafiya mai dorewa a kasar mu amin
Sai Sale Muhammad Sale Damari yace yau da gobe tunda ana neman hanyar zaman lafiya da kwanciyar hankali, to bai kamata mutane suna sukan lamarin su ba. Gwamnati kuma ta sako musu shugaban su, tunda dama duk sa'in sar da ake yi dan a sako musu shugaban su ne kawai. Da fatan gwamnati za ta yi amfani da shawarar da zamu bata, amin.
Awal Muhammad yace yau da gobe mafita guda ita ce ƴan Shi'a su dauki kansu kamar kowane dan ƙasa, su rika bin doka da oda, sai a zauna lafiya a rika kauce matashin hankali.
Mansur Maude yace tawa shawara ita ce su yi addinin su kawai banda zagin su habbai, dan shine babban abin da ake zargin su da shi, dan mutanen gari na tare da Kirista, amma da yake ba sa zagi ba wanda ya taba su.
Mahmud Salihu Kaura na Maude yace yau da gobe mafita ita ce al'umma mu hada kawunan mu, mu daina musgunawa junan mu saboda dalilai na bambancin aqida, kasancewar Allah ya halicce mu a ƙasa daya.
Sai kuma sakon karshe daga Husaina Yakub, shawara ta ni ita ce gwamnati ta haukan teburin sulhu da shugabannin ƴan Shi'a ta kowace jaha a fadin kasar, ta kuma tsara dokar da take so su bi, dan wallahi ƴan Shi'a na shiga haƙin jama'a sosai da sosai yayin tattakin da suke yi. Akalla kana Kaduna za ka zariya maimakon minti 45 zuwa awa daya, to wallahi in dai ranar suna wannan tattaki to ka haƙura da zuwa zariyan, ko kuma ka shafa awoyi kafin ka kai, fi sabilillahi hakan bai dace ba. Sannan su ce dan mai gwamnati za ta hana su gudanar da addinin su, kuma makarantun da suke yada zango idan dare yayi suna kazanta wuri ai ba daidai bane, don haka su zauna da gwamnati a yi sulhu. Mu yanzu zaman lafiya muke so a kasar mu, musamman arewacin kasar, ba tashin hankali ba. Wannan sako shine na karshe a shafin na Facebook. Maryam kin san da yake mun dan samu tangarda da shafin mu na Twitter, sai hakuri sai gobe zamu karanta.
Yau ba mu samu ba ba. To yanzu bari mu ci gaba da jin tattaunawar wakilinmu Hassan Maina Kaina a zauren matasa tare da mabiya tafarki daban-daban a musulunci,
inda yake tare da Adam Muhammad daga bangaren Izala, sai kuma Awwal Muhammad da aka fi sani da Izi daga bangaren Shi'a, sai kuma Abdullahi Uba Ibrahim daga bangaren Dariqa.
Mu mun zama al'umma ne, kusan dukkanmu da muke yanzu muna kusan mu miliyan 15 ko abin da ya haura haka a ƙasar nan. Dukkanmu banda ƴaƴanmu da muka haifa jikokin mu yanzu, kowannen mu daga mai auren ƴar Dariqa sai mai auren ƴar Izala. Don haka yanzu mu ƴaƴanmu ƴaƴan ƴan Izala ne, jikokin ƴan Izala ne, jikokin ƴan Dariqa ne. Don haka ai mu al'umma ne. To
to ina zuwa yanzu ga ɗan Izala a gefe na. Malam Muhammad Awwal kai ɗan Izala ne. Wannan magana na shi ɗan Shi'a haka ne? To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gaskiya maganar nashi ba haka bane. Dalili da yasa nace ba haka bane saboda mu aqidarmu ta Ahlus Sunnati wal Jama'a a kan fahimtar musulmin farko sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'in har zuwa wadanda suka bi su da kyautatawa, haka aqida ce da aka gina ta akan ilimi da hankali. Babu shakka aqidar sunna ta sha bamban da aqidar ƴan Shi'a. Dan haka abinda su ƴan Shi'a suke yi idan suna buƙatar auren ƴar mu wato ƴar Izala Ahlus Sunna, sukan zo mana da wani irin fuska da cewa su ba sa yin Shi'a ko kuma sun daina sun tuba. Dan haka da zaran sun zo buƙatar su ya biya aka ba su, suna komawa kuma sai su bude asalin fuskan su ƴan Shi'a ne cikakke. To shi kenan dan Shi'a malam a Shi'a gaskiya ne wannan magana?
To shi magana da shi ne a kaida ta dani ba muna tattauna ne a nan gurin, amma mu dauka cewa abinda muke dinnan za a review din sa gobe kiyama, sannan kuma muna sauke haƙƙi ne na al'umma da kuma ilimi. Don haka a kaida ta addini alqur'ani shi cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Don haka wannan ba fira muke ba, ba raha muke ba. Ni ina da mace sunanta ainihin Aisha, kuma mahaifinta dan Izala ne, limamin juma'a ne, kuma ban boye kai a matsayin Shi'a bane kuma ya bani, kuma har yanzu yana a matsayin dan Izala limamin Ahlus Sunna. Ina da yaya 8 jikokin sa, wannan kenan. Don haka wannan mu al'umma ce, don haka wannan ana so a gadan mana da rigimar da mu bamu gaje ta ba, saboda an riga an bude littafai ruwayoyi annabi ya ce sunna a qawal zantuka, amma shi yasa aka shigo ta wannan a ce annabi ya ce manzo Allah ce, amma in muka duba alqur'ani mai Allah take cewa afala yatadabbaru alqur'an walau kana min ghairi indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. To tunda qur'ani Allah ya bashi wannan shedan, amma hadisai fa ruwaya fa, don haka sai aka yi amfani da wannan dama a zo a cinna wannan a cinna wannan a cinna wannan, da haka ba kuma asalin mu.
To shikenan, yanzu ina kuma kamalan Abdullahi Uba Ibrahim, kuwa Dariqa ya kuke kallon wannan cece ku cin ne?
Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqa qadrihi wa midaril azim. Alhamdulillah mu ƴan Dariqa Tijaniya, Dariqa Tijaniya Dariqa ce, ba ma sa ta a cikin kungiyanci saboda abace wacce take mai dumbun tarihi, ba abace da zan ce maka an kirkire ta shekara 100 ba ko shekara 100 kaza ba. Tun daga foundation din ta, shi yasa farkon abin da na fara faɗa na ce tana koyar da zaman lafiya ne, sannan tana dasa almajirinta akan zaman lafiya da wanda ma ba almajirinta ba tana nuna mu da zaman lafiya ne. Sannan kuma shi dai abin da yake tafiya tsakanin kungiyar Shi'a da Izala da Dariqa idan da zamu gane gabaki daya a tsaya a garkashin tutar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu gane cewa a'a to ai wannan abu ne ma wanda idan muka tsaya garkashin wannan tutar didda muke alfahari ta dai kwaya daya ce kalmar daya ce annabin mu daya ne alkur'anin mu daya ne alqiblan mu daya ce to idan muka yi hakuri muka tsaya a alqur'ani ma akwai inda Allah yake nuni akan ku duba kamar ayar da Allah yake cewa lahum dinukum waliyadin ko
to haka ne wannan malam easy ina dawo gare ka bangaren ku na shi'a akwai maganganun da ke yawo tsakanin mutanen gari cewa yan shi'a suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuna zagin sahabbai
to wannan abin mu da malamai muna shelanta daga yanda nake magana da kai in malami ya ansa malami ne a kasar nan idan kuma za a dauko haya daga kasar waje ne a dauko shi a sa rana da lokaci a tara al'umma kasar nan a zo a yi program live program a television a gammu a jima a gammu duk abin da ake tuhumar mu da shi a bijiro da shi zamu kare kanmu a nas a alqur'ani a kuma littafan ahlus sunna wal jamaa mu a wajen mu zagi ba addini bane don hatta wannan ba Allah yake bauta ba koyewar da ahlul baiti suka mana manzo Allah ya gadama da wannan ilimin ya hana mu zagin su Allah subhanahu wataala ya cewa wala tusubbul ladina yad'una min dunillahi fa yusubbullaha adawan bighayri ilmin idan dutse mutun ya aje yake bauta ba kar ka zage shi dutsen sa sai ya zage Allah ka na hakika ba ta yalbi a yunkurin kare kansa balantana su habban manzon Allah wanda suka bada gudunma suka iya abin da suka yi amma in ka ce a'a wani abu ne ya faru a rayuwa ko a tarihi aka sajjala shi aka rubuta shi muka zo muka dauka muka karanta ana so a tantance aya da tsakuwa lura da manufofin ka kuma muradanka sai ka boye wannan ilimin ka je ka gina ka ce kun ga abin da suke nufi nan suna zagin wani to wannan kuma kai da Allah da halice ka fatan mu shine kiyama za ta tsaya da sannu kuma za a hisabi kowa akan abin da ya mutu akai za ku fasa shi akai kuma za mu hisabi
da yake lokacin ya zo karshe zan rufere da bangaren dan Izala malam Adam Muhammad kaji abin da shi Easy ya faɗa me za ka rufe akai
to alhamdulillah maganganun da shi abokin tattaunawar mu malam Easy ya ambata maganganu ce da sance yana tafiya ne a wani babi da su da suke da shi ko kuma wani abu da suke da shi wanda yake ginshike ne na aqidar shi a shine taqiya boye abin da yake zuciya bayyana da sabanin haka babu shakka duk wanda ya lura da al'amuran shi'a daga maganganun malaman su tun daga kashi kansa shugaban su na kasa da wakilan su da suke hawa irin Facebook da sauran su zai tabbatar da cewa sun ginu ne akan zagin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kafu ta mafi yawancin su sannan bayan haka idan ka ji dan shi'a ya ce da kai ba sa zagin sahabbai to magana ce da ya faɗa kamar yadda nace taqiyya
lokaci ya kure tun daga dan shi'a nan ba za mu rufe shirin ba sai ya ce wani abu na minti da
eh to a gurguje wannan magana da kuma nake cewa misali cewa wannan magana da muke ba fira bane ba kuma drama bace da sannan ina fata inda muke mu hudun nan kiyama tsaya kuma sai mun ƙara tsayuwa kowa sai ya kara abin da ya faɗa wannan kenan so haka abinda muke ba cewa an na amfani da jahilcin mutane haka maganan zagin wani da sunan sahabi ni ban san wannan ba amma in tattaunawa akan mas'ala ta ilimi ko abin da tarihi ya sajjala ne cewa abu kaza ya faru lokaci kaza bayan manzon Allah kaza ya faru in dura sadin wannan a tantance ayar tsakuwa shine zagi a ma'anar wani to wannan kuma wani abu ne daban
to shikenan a bangaren ga malam Abdullah Uba Ibrahim a ƙarshen ƙarshe da Allah rufe wannan shirin
salatu wassalamu ala sayyidina maulana wa nabina muhammad rasulullahi al-fatihi lima uqlik wal khatim lima sabaqa nasrul haqi bil haqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa midaral azim ya masu sauraro wannan program da ake tattaunawa a nan National Mosque Abuja Allah ina da buƙatar muna da buƙata zan ce ba ni ba awa wannan tattaunawa ta mu kyakkyawan fahimta da kyakkyawan ji ai amfani da abin da muka faɗa nan alqur'ani da hadisin manzo Allah saboda dukkan abin da bawa zai faɗa to lallai ne ya kamata ya zama ai amfani ne da abin da ya shafi alqur'ani da hadisin annabi ai hukunci da shi duk hukuncin da za a yi dukkan abin da na fara faɗa daga farko har zuwa yanzu ni dai ina nuni akan cewa babu abin da yafi zaman lafiya da hadi
to masu sauraro duka anan ya kamata mu datsa wannan shirin sai kuma lokaci na gaba idan hali ya kama zamu ƙara gayyatar abokan tattaunawar mu don mu dora daga inda muka tsaya a halin yanzu ko a madadin su abokan tattaunawa wato malam Abdullah Uba Ibrahim wanda yake bangaren Dariqa da kuma malam Adam Muhammad wanda yake bangaren ahlus sunna sai kuma malam Muhammad Awal Easy wanda yake bangaren Shi'a sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan babban masallacin Juma'a na Najeriya dake tsakiyar birnin Abuja wassalamu alaikum
hauri shine cancanta
tattaunawa ba. To haka Maryam kin dai ji tattaunawar Hassan Maina kaina ko da su Mallam Awal Izi da Adam da Abdullahi ba. Gaba ɗaya maganar da suke in muka dauke ta a dunkule ni a yanda na fahimci abin da kila masu sauraro zaki ga suna magana ne akan jibintar juna
tolerance haka
haka yake a cikin take
nan eh dan dukan mu Allah nan guda muke
bauta haka kuma in kace na rike na kai ka rike na ka wanda ya jawon
haka ne
in daya dan ciza daya sai ya dan hura sai a samu matsaya to bari mu bi masana magana addini
to ga kuma karashin tattaunawar Mallam Sharif Almuhajir masanin fiqihu wanda yayi digirin sa na biyu da na uku a fannin ilimin sanin hukuncen musulunci
to zai da muka kalli addinin mu da yadda muke mu'amalantar shi ina yake addinin mu halin mu ina addinin mu yake ta yaya mutane za su shiga addinin mu a yanzu haka ba tare da mun koyar da su addinin mu ta hanyar adalci da gaskiya ba to saboda haka ba gaskiya bane ba daidai bane kuma ina son ku dinga amfani da wannan dama wajen isar da wannan sako cewa ba daidai bane jahilci ne a cikin al'ummar mu kuma dole mu so mu gaya wa duniya gaskiya cewa ya kamata mu yake shi
idan wani yana ganin cewa yana da bambancin aqida ko bambancin addini da wani ya zama cewa wancan yayi wani abu da ya saba ma nashi aqidar ko tashi aqidar ko nashi addinin maimakon a ce ya fado masa yayi kamata yayi
ta yi shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan zaka kira zuwa ga hanyar mahalicinka bil hikma da hikma wal mau'izati al hasana da kuma nasiha ta gani sannan zaka yi jayayya da su ta hanya wanda ta fi inganci wannan shine cikin sauki abin da zan iya ce maka hanyar da za a yi a zauna da wanda aka saba da shi a fahimtar da shi a nuna masa daidai in yaki la ikraha fi din kat tabayyana rushd min al ghay haka Allah yake babu dole ka barshi ga maranin kiyama ita ce ranar da za a zo a yi hukunci tsakanin mara gaskiya da mai gaskiya in ba mai gaskiya mara gaskiya a duniya to hukunci mai za a yi ran lahira
babu
saboda haka dole mu bar wannan ya zamanto yana da matsayi a fahimtar mu a rayuwar mu da tunanin mu
eh to yanzu gaba daya a maganar mutanen gari da maganar ƴan shi'a da maganar gwamnati me zaka ce a dunkule
farko gwamnati ta tafka mummunan kuskure da ta yi tunanin za ta haramta aqida da ya kamata ta haramta ayyuka ne in particular mun haramta taro kaza da taro kaza kaga idan mutum yayi ya san yayi abin da aka rada amma ka haramta aqida ita aqida mutum yana ganin zai shiga aljanna ta dalilin ta sai ka haramta masa ka isa ka haramta masa shiga aljanna yana ganin fa dan wannan abin yazo duniya a tunanin sa abin da gwamnati ya kamata shi ne ta nemo malamai waɗanda suke da fahimta ta wannan bangaren ta saka su wakilanta su koyar da mutane yadda za su iya fahimtar juna sannan abu na biyu sauran mutane da suka yi wannan laifin ya kamata a ilmantar da su waɗannan mutanen da suka yi ɗauki mataki ya kamata a ilmantar da su a kuma wanda aka gansu da makami a saka su a hukunta su sannan kuma duk wani wanda ya nuna jin daɗin sa ga wannan shi ma ya kamata a ja hankalinsa a nuna masa cewa ran ɗan adam ba a farin ciki saboda hakan ya faru domin idan ba a haka ba har yanzu za a bar baya da kura
to muna godiya sosai Mallam Sharif Almuhajir mun gode kwarai da gaske da ka samu taman magana ka tofa albarkacin bakin ka a cikin wannan shiri na yau da gobe
nagode Mallam Usman
to kin jin da muka yi da shi Maryam da masu sauraro shi Almuhajir to bayan nan kuma akwai Aliyu Abdullahi wanda lauya ne masanin kundin tsarin mulkin Najeriya ya karkar bayanin sa wanda ya faru a makon da ya gabata din inda ya bar magana cewa wannan fa'anci da ake ta magana akai ba wai ƴanci ne kacokan ba domin kuwa akwai inda yake kaiwa a taka maka birki matakar hukuma ta ga hakan ya dace bari ku ji tattaunawar da aka yi da shi da Maryam
idan har moriyar wannan aikin naka zai fada zaune tsaye a ƙasa zai jawo rashin tsaro a ƙasa rashin zaman lafiya ko wato rashin lafiya ta fannin kiwon lafiya zai takura wa mafi yawancin 'yan ƙasan to aka ce za a iya yanke maka wannan aiki gwamnati za ta iya shigowa ta tauye maka wannan aiki ba tare da ta yi laifi ba an ba ka bacin wannan aiki a sashi 38 da sauran sashin da suka yi magana kan ƴancin ɗan adam a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa.
Me doka ta da na da?
Daga ɓangaren gwamnati suke magana ko daga ɓangaren wanda
yake? Daga ɓangaren gwamnati me doka ta da na da?
Duk wato ƴancin da aka zayyano su a wannan ɓangare na kundin tsarin mulkin ƙasa da ya taɓa ƴancin wato ɗan adam idan mutum ya ga cewa ana ƙoƙarin tozarta shi ko tauye ne waɗannan haƙoƙi na shi da aka zayyana a wannan wannan bangare na kundin tsarin mulki to zai iya rugawa ya tafi kotu wato musamman domin ya kawo wani tsara da ake kira enforcement of fundamental human rights da Hausa, wato a tabbatar mini da ƴanci na dan adam da yake kunshi a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar nan. To kotu za ta duba ta ga shin an tauye ne wannan haƙƙoƙin, kuma wafi akasarin lokaci za ta samu yanki gwamnati ne ko ta jiha ko ta ƙasa suke wannan yunƙurin tauye wannan haƙƙoƙi na ɗan adam ɗin. Kuma kamar yadda na fara baya, za ka samu wato defense ɗinsu abinda suke dalili da suke yin haka sai ce maka ai gaba ɗaya ƴancin ma ba tabbatacciya ba ne muddin in har sai a zartar ma da ƴancin zai takura wa zaman lafiya a ƙasan, to da haka za a iya takura ko a ƙwace wannan ƴancin naka. To amma duk wanda ka tauye mishi, to yana da kyau ya tafi kotu, kotun da ya kamata ya kawo ƙara da ake kira enforcement of fundamental human rights.
To dan iya shine dai yau zai rufe mana shirin da nasiha ga daukacin matasa maza da mata.
Dan iya yau mutane ne dan kam akan wani dandamali da zuwa na sai na iske dan iya na ta jawabin jawo hankali. Mutane sun yi shiru saboda bayanin ya fasha bamban da irin waɗanda aka saba yi a dandali. Bayan ya gama ne nace dan uwa mai yayi zafi naga ka jike sharkab da gumi goshinka na ta kyalli, yace na i karaka san sanin asali ne fa yasa kare cin alli, kuma duk wani ginin kirki na da buƙatar nagartaccen tubali. Shi yasa nake ganin idan har muna son gujewa dukkanin batun da ka iya jefa mu cikin wani mummunan hali, to ya zama wajibi mu mabiya mu nuna wa gwamnatin mu kyakkyawan hali, ita kuma gwamnati ta rinka hukunci irin na shugaba adali. Albashi kasar ta samu ci gaba domin ko an fara komai da nagartaccen asali. Nace to dan iya idan dai har na fahimci bayanin ka, so kake ka ce su shugabannin mu su farka don kada su bari a sake jefa kasar nan cikin halaka, kamar dai yadda muka ga rikicin Boko Haram ya sa ƴan ƙasa sun dinga kuka. Su ko mabiya addinin da ake neman ganin an ƙara rigima da su yi wa Allah su dubi dan uwansu talaka, saboda ko fituna ce fa ta tashi akan talakan take sauka. Kenan idan ma aka yi sakacin sake barin wata baraka, mabiyan da talakawa ne kawai za a yi tararika. Don haka dai lokaci ne da zamu ce kowa ya tabbatar da ya mai da wuka, su kuma mabiya addini a wannan ƙasa su tabbatar da sun yi kokarin ganin sun daina tanki in tanka. Dan yace to lalle kam dan uwa na ka gane abin da nake nufi, cewa kada komai ya tashi gwamnati ta ce za ta yi amfani da ƙarfi ko kuma ta samu jinsin wasu mutane ta ce za ta yi ta cin zarafi. A maimakon haka idan an kama wasu masu laifi, yana da kyau a tabbatar da an bi kwakwafi kafin a yanke hukunci, don hakan dai shine yafi. Su kuma mabiya addini a wannan ƙasa su rinka tabbatar da komai za su yi sun yi shi da kyakkyawan nufi. Hakanan idan an wayi gari kan mabiyansu ya dau zafi, to su duba da kyau idan akwai wata damuwa ne su kai wa hukumomin ƙasa korafi, domin kuwa daukar doka a hannukan sa mutun ya kare rayuwarsa a gidan wakafi. Nace to dan iya Allah ya sa kowane bangare dai ya gane cewa zaman lafiya kam lalle abin nema ne, domin kuwa duk kasar da ta ci gaba za ka ga lafiya lau take zaune. Wannan batu kuma a fili yake musamman idan muka yi dubi ga manyan birane. Saboda haka idan muna son gujewa fitintunu ko fitinar da ka iya kawo kone-kone, to wajibi idan mahukunta sun zo da dokoki mu bude kunne. Idan muna da wata matsala tsakanin mu mu mabiya kuma mu yi kokarin mu bizne, ita kuma gwamnati wajibi ta rinka kokarin kare haƙƙin mutane. Wannan ne zai sa mu ƴan ƙasa mu gane dukkan mu ƴan uwan juna ne, har ma ta kai ga ƙasar mu ta ci gaban da wasu za su rinka tambayar wai me sirrin ne.
To Allah ya sa mu dace dan iya kenan da tasa nasihar game da wannan batu na daukar nauyin juna ko kuma jibintar juna akan al'amura daban-daban da suka shafi addini zaman tare da makamantan su.
To Usman bari ni duba Facebook live din mu dan karanta a gurguje. Akwai Zuwaira Wama Abdullahi tace yin addini da ya kamata shine ba yin yanda aka ga dama ba a ji tsoron Allah.
To haka yake Allah ya sa mu dace da haka kuma shirin ya kammala sai Allah ya kai mu gobe za mu sake jiyowa da wani sabon shirin a madadin
Maryam Bashir Bugaji
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya jagoranci shirin da injiniyan mu Neo Aiden Otko sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin Jarmai da ya hada mu da kuta shafin mu na Facebook da muke fatan Allah ya hada mu gobe cikin shirin ya zo ba ruwan ta yau da madalaci.